أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mitarin alkhairi da albarka na Lahadi daren Litinin 2 da watan Ramadan hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda yayi daidai da 2 da watan 3 watan Maris miladiya haihuwar Annabi Isa dan nana Maryam idan tarihi ya inganta shekara 2025 miladiya ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan wata mitarin alkhairi da albarka na Ramadan a wannan masallacin Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Timitau a wannan kasaitaccen birni na tawa jamhuriyar Niger wanda wannan shine darasi na 2 a jerin darussan tafsirin alqur'anin Ramadan na wannan shekara wanda muna cikin suratul dukhan a jiya mun kwana a aya ta 5 a cikin wannan sura mai tarin alkhairi da fawaid fadin Allah subhanahu wa ta'ala فيها يفرق كل امر حكيم وند انا muka kwana ajiye ko ayata ta hudu kenan insha Allah wanda yau zamu tashi daga ayata 5 da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala arama sai Allah yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين
وبنجلي سبحانه وتعالى كتوى فيها يفرق كل أمر حكيم ستي أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين الله سبحانه وتعالى تي أمرا من عندنا ونن الأمر ديكي تكده حكمة da yake cike da tsari wanda baya sauyuwa al'amari ne da ya fito daga wajen Allah subhanahu wata'ala wanda ba wani dan annabi Adam da yake da iko na yazartar da wani al'amarin da ba Allah ya tsara ba kuma ba wani dan annabi Adam da ya isa ya tsara abinda ba shi ba Allah subhanahu wata'ala yake ba sannan ba wani dan annabi Adam a duniya da ya isa watan ya kware ko ya tsarar da al'amari ko ya zartar da al'amarin da ba haka bane Allah subhanahu wata'ala ya rubuta a wannan littafi sai Allah ce inna kunna mursilina mu su Allah subhanahu wata'ala mu ne muke aiko manzanni da kuma littafai mun aiko manzanni dan su isar da abun da Allah subhanahu wata'ala ya iso ya sabkar zuwa gare su na littafai da kuma shari'a kuma su bai wa mutane labarin al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ayar in ji malaman tafsir suka ce ba shakka aya ce cewa amran min inna, suka ce ai alqur'ani daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake. Shi Allah shi ne wanda ya saukar da alqur'ani mai girma, suka ce a amran min indina, abinda Allah yake zartarwa a cikin wannan daren na Lailatul Qadr al'amari ne da yake fitowa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ce rahmatan min rabbika
innahu huwas sami'ul alim.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim, aiko manzanni da kuma sabkar da litafi a cikin wannan daren mai tarin alkhairi da albarka na Lailatul Qadr. Wata rahama ce daga Ubangijinka kai annabin Allah annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayka wa sallam, rahama ce daga Ubangijin bayu da kuma bayunsa, wacan Allah subhanahu wa ta'ala ma abuci rahama ne wa bayunsa. Yana daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya aiko annabawa da manzanni, sannan kuma ya sabkar musu litafai a tare da su don ya zamanto rahama wa bayunsa. Malamai suka ce ba wata rahama da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa bayunsa da ta kai Allah ya shiryar da su ta hanyar bin annabawansa da kuma sabkar musu litafai. Wato cikin duk rahamomin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zo a hadisi ingantacce hadisin annabi Muhammad cewa inna allaha khalaqa ar-rahmata yawma khalaqaha mi'ata rahma, ubangiji ya halicci rahama a ranar da shi Allah ya halicce ta rahama guda 100. Tausayi na Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya halitta, Allah ya sanya kalar rahama tausayinsa guda 100. Fa amsaka indahu 99, sai Allah ya rike 99 dari ba daya. Wa arsala fi khalqihi rahmatan wahida, sai kuma Allah ya aiko rahama guda daya a wa al'ummar duniya baki daya. Ina 99 suna cikin aljanna, in ji annabi Muhammad. Rahamar Allah subhanahu wa ta'ala mai dindin yawa ce, ka zauna cikin kwanciyar hankali rahama ce daga Ubangiji. Samun kanka mutum ba dabba ba da ake zuwa ana cinikinka, da Allah ya ga dama sai Allah ya yi ka dan sa ko dan akuya ko dan bunsuru da za a duwa ana latsa ka ana taya ka a ce albarka, sai Allah ya yi ka mutum, ko mutum ma sai Allah ya yi ka mai hankali, bayan hankali sai Allah ya yi ka musulmi, bayan kaka musulmi kuma sai Allah ya saya maka uwa da uba, ga kanne da yayyu, ga abokane, ga matar aure, ga kasuwanci. Jama'a, wannan rahama ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba wanda ya sai mu dan annabi Adam sai Allah, ba wanda ya sai mu mutum wannan abin sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah ya maka nimfashin da kake nimfasawa da shi, Allah ya maka hannaye dan ka kama ka kilga kudi ka ci abinci da su, ka tuka mashin, ka tuka mota da su, ka yi rubutu da su, ka dauki alqur'ani, duka wannan rahama ce. Allah ya maka kafafu dan ka dinga takawa, ka je masallaci, ka je kasuwa, ka je ina ne, duka da wa'annan kafafun kaga rahama ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Su ni'imomin Allah da rahamomin Allah suna da yawa wa dan annabi Adam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, in kace zaka kirge ni'imomin Allah, rahamar Allah wa bayin Allah ba zaka iya ba. To sai Allah ya sanya duka wannan abun da muke ta gani rahama guda ce 99 malan, in kana son ka gansu to yi kokari ka samu dacewa da aljanna, Allah ya samu dace da ita. To shine Allah ya ce rahmatan min rabbika, aiko manzanni tun daga annabi Adam har zuwa dan gata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wata rahama ce daga Ubangijin bayu da shi Allah ya yi wa bayu, domin ba wani tausayin Allah wa dan annabi Adam kamar Allah ya tausaya maka. Ka gane addinin musulunci, duk cikin abin da Allah zai yi wa mutum a rayuwa ba abin da ya kai ka amsa sunar musulmi a duniya. Jama'a, mun fahimta, akwai mutanen da suna da kuɗi, suna da kaza, suna da kaza, amma kasantuwarsu ba musulmi ba ya rage musu daraja a rayuwa. Yin ka musulmi daraja ce da kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi ya tabbata daga shugaban halitta annabi Muhammad cewa inna allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, Allah yana bayar da duniya da wanda yake so da wanda baya so ma. Ana iya samu mutum ya samu duniya, in aka ce duniyan nan fa ya samu mulki da kuɗi da ɗaukaka, Allah yana bada su da wanda yake so da ma wanda baya so. Wannan sune duniyar, ga kuɗi, ga mulki, ga kuma ɗaukaka a rayuwa. To Allah yana bayar da su da wanda shi Allah yake so da ma wanda Allah baya so. Amma sai ce wala yu'til imana illa liman yuhib, ayyuka mutum mai imani, azumi ya zo ka ji kana jin daɗi har tanaji kake masa ma, wallahi in baka da imani ba za ka iya yi ba. Azumi ya zo har ka ware wani ɓangare na dukiyarka don ciyar da bayin Allah, in baka da imani ba za ka iya yi ba. Azumi ya zo har ka ware wani lokaci na musaffa na tadabburin alqur'ani da kuma karanta alqur'ani, wallahi mai in ba mutum yana da imani ba zai iya yi ba. To shi imanin Allah baya bayarwa sai da shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kauna a rayuwa. To dukkanin abin da Allah zai wa dan annabi Adam, ko duk abin da mutum zai samu a rayuwa a nan duniya da alkiyama, to dalilin wannan aiko annabawa ne. Shi yasa ce rahmatan min rabbika, sai ce innahu huwas sami'ul alim, shi Allah shine as-sami'u. Kalmar as-sami'u mal suka ce abin da ake ni da as-sami'u ay yasma' jami'us aswat, Allah yana jin dukkanin wani sauti, duk wani yare na duniya da ka sani da ma wanda baka sani ba, shi Allah yana jin sa. In kai Hausa Allah yana jinka, in kai Zabarmanci Allah yana jinka, in kai Larabci Allah yana jinka, in kai Turanci Allah yana jinka, in kai Barbarci Allah yana jinka, in kai Finlanci ma Allah yana jinka. Duk wani yare da za ka yi a duniya shi Allah yana jin abin da ka faɗa. Tsintsaye in suka faɗa abin da suke faɗa shi ma Allah yana jin su. Shi Allah huwa sami'u, Allah yana jin dukkanin sauti na raɗan na bayunsa, sannan kuma ya san abin da suke faruwa a fili da kuma ɓoye. Shi yasa ya ce al'alimu, shi Allah masani ne, ya san abin da ya ɓoye cikin al'amarin bayunsa da kuma abin da ya bayyana a cikin bayunsa. Duk abin da ka bayyanar to Allah ya sani, abin da ka ɓoye ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sani. In ka ɓoye a zuciyarka wannan Allah ya alamuhu Allah, Ubangiji ya san wannan abin. Shi yasa ba inda ɗan annabi Adam zai shiga ya ɓoye wa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insanu tahta muraqabatillahi subhanahu wa ta'ala, mutum yana ƙarƙashin kulawa da kuma bibiyar Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abin da kake yi Allah yana kallonka, yana ganin, yana ya san abin da kake yi. Shi Allah al'alimu ne, masani ne, wa duk abin da bayunsa suke aiwatarwa. Ka yi aikin alkhairi Allah ya sani, ka aiwatar da sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya san al'amarin. Ba abin da yake koye wa Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, abin da kake takama da shi na ilimi, ilimin da Allah ya baku dan kadan ne, domin duk karatunka, duk zamanka a sanyen sharshar, duk yadda kake zama ake kiranka prof, to akwai wata halitta da baka gane abin da take faɗa. Za a iya ja maka tururuwa baka san abin da take faɗawa ba, sai da kake kalle ta ji da kanta. Kuma ilmul aswat, akwai abin da baka ganewa. To amma shi Allah yana jin wannan abun, sannan kuma suna kai buƙatuwa zuwa ga Allah, sannan kuma dukkaninsu sun san da Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wata halitta da ka sani a duniya da ma wanda ba ka sani ba, to ta san da zaman Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ci aya ta gaba,
rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum
Ubangiji ya ce rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqini. Rabbis samawati wal ard, wanda ya sabkar da alqur'ani mai girma da kuma ya yake rarraba al'amurra a daren lailatul qadar, to shine Ubangijin sammai. Idan aka ce rabbu, shine wanda yake kula da wanda ya halicci al'amarin na farko. In ka dace kalmar rabbu, to ana nihin wanda shi ne ya samar da halittar, sannan kuma shi ke juya al'amarin wannan halittar, sannan kuma shi ne mamallakinta. Ba za ka zamanto a rabbul haqiqi ba da al'amari, sai in ka zamanto kai ne ka halice sa. To shi Allah shi ne a rabbul haqiqi, shi ne wanda ya halici dukkanin halitta, sannan kuma shi ne yake jujjuyar da lamarin halittunsa baki daya. Shi Allah subhanahu wa ta'ala yudabbir, shi yake jujjuya sha'anin bayunsa. A ba wannan lafiya, a hana ma wannan lafiya, a baiwa wannan kuɗi, a hana ma wannan, a ba wannan karatu kuma wannan ya kasa ganewa, awaiwa wannan daukaka wannan a barshi a ƙasa wannan aikin Allah subhanahu wataala ne rana ta fito ta fadu aikin Allah subhanahu wataala ne sabkar da ruwan sama aikin Allah subhanahu wataala ne a sanya shuka ta kasa fita aikin Allah subhanahu wataala ne kaga mudabbir kenan shi Allah shine al-mudabbir sannan kuma yake jujjuya sha'anin sai daga dama ba wanda ke ce ma Allah ga yadda yake so aiki ko kun fahimta shi Allah cikin tsarin sa ba wanda yake tsara ma Allah yace ya Allah ni ga yadda nake so ayi garin damar sa wai shi abin da yake so a Allah zai a shi Allah ne da ya tsara haka ake yi amma duk da gwamnati ta kai da gwamnati duk da shugaban kasa ya kai da zama shugaban kasa duk da yake da karfin mulki da fada'aji an zo lokacin da yake so ayi wani abu kuma ɗan bayan sa ba sa bukatar wannan abu haka ne sai ce shi ga yadda yake so su ce a'a ranka da dai kuna ganin kaza to shi kuma Allah subhanahu wataala yadda ya tsara da halittarsa shine daidai wa halittar ba ta bukatar tsari ba ta bukatar sauyi cikin abin da Allah ya tsara musu shi sai yace rabbis samawati wal ard ubangijin qur'ani wanda ya saukar da qur'ani shine ubangijin samai ai shine wanda ya halitta sama da kasar nan wannan sama halitta ce tawa ta Allah subhanahu wataala kasa ma halitta ce ta Allah subhanahu wataala sha'anin gudanar da sama aiki ne na Allah ba wanda ke kula da ita haka gudanar da ƙasa a kula da ita aiki ne na Allah subhanahu wataala wama bainahuma da abinda ke tsakanin sama da ƙasa to me yake tsakanin sama da ƙasa na mutane da aljannu da kusa halittun da baka sani ba akwai halittun da kai dan annabi adam baka san da su ba amma shi Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ilmin Allah ya kewaye ko ina ya san da wannan abun sai Allah yake cewa in kuntum muqinin har in kun kasance masu yaqini game da abin da aka ba ku labari malami suka ce kalmar rabbus samawati kuma rabbus samawati ta zo a qur'ani mai girma alal aqall kusan guri goma sha hudu a cikin alqur'ani Allah yana da rabbus samawati wannan kuma zo ta da jarri da akwai masu da su karanta rabbus samawati wal ard farkon fada da Allah ya ce rabbus samawati wal ard ubangi subhanahu wataala daga cikin dan Allah ya nuna cewa shi Allah shine rabbus samawati wal ard al-isra'i Allah yana ambata mana dan ka gano girman sa Allah ce wala qad ataina musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'il idh ja'ahum fa qala lahu fir'aun inni la adhunnuka ya musa mashura sai qala alimta ma anzala ha'ula illa rabbus samawati wal ard sai basair wa inni la adhunnuka ya fir'auna مصبورة قال لقد علمت قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض الله يقول ولقد آتينا موسى تسع آيات حقيقة موسى الله منبي والنبي موسى ألا موميكم إذا قد أترى الله يقول بينات أي واضحات سنسوا فيني سكي الله يقول فاسأل بني إسرائيل amma idan kana son ka gano wa'annan ayoyin je ka tambaye banu Isra'il idh ja'ahum lokacin da annabin Allah annabin Musa ya zo musu fa qala lahu fir'auna yace da shi inni la azunuka ya Musa mashura ni ina fa tsammanin fa ni ana wacina ni da mahanga annabin Musa din sihiri ne ka ji fir'auna yace inni la azunuka ya Musa mashura yace ina tsammani ina da yaqinin Musa fa ya zan boka ba mu sani ba sai annabi Musa ya ce ma fir'auna qad alimta haqiqan ka sani abane wanda ka san shi da dadde abadin azali tun can farko haka yake ma anzala haula'i wa'annan jarabobin da aka samu fa wanda ya saukar da su shine rabbus samawati ubangijin sammai wanda shike kula da sama kuma shike kula da kasa shine ya halici saman nan kuma shine ya halici kasan nan kai da akwai wani ubangiji a ƙasa ko a sama wanda ba Allah ba to da an samu matsala da a ci maka akwai wani ubangiji wanda ba Allah ba a sararin samaniya to sai a wayi gari wata ran tawo bata da rana wallahi sai a wayi gari tawo ba ko nijar gabaɗi babu rana an yi bulokekinta amma da yake tsari ne na Allah subhanahu wataala shi ne ubangiji wanda yake mai cikakken iko a cikin al'amarinsa sai Allah ce wa ma bainahuma in kuntum muqinin kalmar muqinin shine masu yaqini kuna da tsantsar yaqini to me yake cewa yaqini jama'a masu kace shi yaqini shine wato tabbatar da al'amari sanin abun kasan abin yadda ya kamata kasan sa. To in kun san ubangijin to wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce aya ta gaba,
la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin.
Allah ya ce la ilaha illa hu, ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Jama'a mun fahimta, la ilaha illa hu ba wani abin bauta, ai al-ilah bi ma'ana al-ma'bud, a duk sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su, to ba wani abin bauta da ya cancanta a bauta ma illa hu sai shi Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kalmar ta ce kalmar tauhidi. Wannan kalma ta la ilaha illa hu malamai sun yi rubuce-rubuce da dama a kanta, kuma wallahi da mutane sun fahimci la ilaha illallah ko to da kowa ya zama lafiya a duniya, da hasada da keta da kyashi da sihiri da wacce duk an bari a duniya. Da mutane sun gano waye Allah subhanahu wa ta'ala, to da maganar ta kare. Idan ka ce la ilaha illahu ko illallah, malam suka ce jumla ce guda biyu, jumlatun nafi da kuma jumlatun ithbat. Idan ka ce la ilaha, to nafaita kullama yu'bad min dunillah, ka kore duk abinda ake bauta ma wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Duk wani abin bauta a duniya in ba Allah bane ka kore sa. Idan ka ce illallah, kuma asbadta al-ibadata lillahi jalla ula, ka tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala da tsantsar bauta shi kadai. To daga cikin malamai jama'a, in ka doka Sheikhul Islam Ibn Baz alayhi rahmatullahi ta'ala, wannan kalmar ta la ilaha illallah yace ta da sharuɗa guda takwas wanda ba ta cika. Kalmar ka ta la ilaha illallah ba ta zaunuwa da gaske, ma'ana a rike ta cewa kalma ce ta samu gindin zama har a wajen Allah. Sai ta cika abubuwa guda takwas. Sai jimalin yace abu na farin al-ilm, sai ka san me ma'anar ta, me ma'anar la ilaha illallah, sai ka san ma'anar ita wannan kalmar ta cewa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. To akwai bukatar kasanta. Kasan an yi lokacin da ake cewa la ilaha illallah babu sarki sai Allah, sai a ce babu sarki sai Allah. To wannan baka san la ilaha illallah, kalmar la ilaha illallah ba wani abin bauta da ya cancanta a bautawa a sararin sama da kuma ƙasa sai Allah subhanahu wa ta'ala. To yace abu na biyu kuma wanda kaga idan ka fahimce ta, to kuma ka kore jahil, ka kore rashin sani a kanta. Abu na biyu shine al-yaqin, ka samu yaqini a zuciyarka wanda yake kore shakku game da wannan kalmar. Me yake da yaqini? Ka ji cewa tabbas a rayuwa ba wani ubangiji da ya cancanta da ake bauta ma. Domin akwai abin da ake bauta wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, akwai abubuwa da aka sha bauta ma a duniya wanda ba Allah ba. Misali idan ka doka akwai masu bautar rana, irin mutanen Nana Balqis, mutanen Saba da Allah ya ba mu labari, yace inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim. Bai bada labarin rana suke bauta ma. Idan ka doka mutanen Fir'auna, shi karan kansa Fir'auna bauta masa ake yi, dan cewa ma alimtu lakum min ilahin ghayri yace ana rabbukumul a'la, imma akwai wani ubangiji to yana kasa ni ne babban, ni ne nake gaba da shi. Mutanen Makka sun bauta wa Lata da Uzza da Manata, har Allah ya faɗa yace afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata thalithatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idan qismatun diza. To kaga an samu ababen da aka bauta ma wanda ba Allah ba, amma duka wa'annan abubuwa in ka auna a ma'auni basu cancanci a bauta musu ba. Domin abu na farin su yin su akai basu kai kansu ba. Duk abun da ake bauta wanda ba Allah ba, abu na farin in ka doka wannan abun yin su akai, akwai wanda yayi sa wanda ba shi yayi karan kansa ba. Sannan kuma baya da amfani wa dan annabi Adam, baya iya cutar da kai kuma baya iya sanya maka amfani. Ina fata mun fahimta. Amma shi Allah shine al-annafi kuma shine ad-dar, shi Allah shine ya halice ka aushe da kamil al-adabi tun ba kai samar da kai, shine ya doki dawainiya da kula da kai a lokacin da kake cikin cikin mahaifiyarka, lokacin da ka zo kuma duniya shine ke kula da kai. Ba wanda ke iya wannan abu sai Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ta kuma abu na uku shine al-ikhlas, akwai buƙatar ka tsarkake wannan abun, ka tsarkake wannan kalmar, ma'ana ka gudda duk wani abun da ba Allah ba a zuciyarka. cewa duk abin da ya same ka fa kai yarda cewa wannan daga wajen Allah subhanahu wataala ne, kuma babu wanda ya sai ya baiwa mutum abin da shi Allah ya hana masa a rayuwa. La mani'a lima a'ta, ba wanda ya sai ya baiwa wanda Allah ya hana wanda Allah ya ba su. In Allah ya baka to ba wanda sai ce bai yarda ba. Ina fatar mun fahimta. Abu na hudu kuma as-sidqu, ka samu gaskiya a zuciyarka sabanin masu fadin ta da ƙarya. Akwai masu fadin la ilaha illallah amma ta ƙarya, su za su fadi la ilaha illallah amma kuma wani abu yana samun su sai ce wallahi hannu aka sa masa. Eh, to ka ce da shi mana hannu aka sa masa, yana samu yana wani abu yana samu sai ce ai ni tun daga wane yana yin kaza, to su wane ne? Kaga ya manta da shi Allah shi ne ke yi a rayuwa. To abin na gaba kuma shine al-muhabba, ka so wannan kalmar, kaji kana son ta, kalmar tauhidi kana son ta. Sannan kuma abin na shida al-inqiyad, ka miƙa jayuwa zuwa ga kalmar, ka miƙa ka sa kankance zuwa ga wannan kalmar. Abin na bakwai kuma al-qabul, ka rike ta, ka karɓe ta hannu biyu. Sannan kuma abin na ƙarshe shine al-kufr bima yu'badu min dunillahi, duk abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba to ka rabu da shi. To wani idan ya aka ce bauta ma wani wanda ba Allah sai tsammanin sai ka zo ka yi masa yadda kake yin sallah. Shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cikin da'awarsu da yake nuna hadarin bauta ma gumaka da kuma malamansu da allolinsu, sai wani kirista ce wa manzon Allah ai ba bauta musu muke yi ba. To sai Annabi ce ala yahilluna lakum alhalal yahillunakum alharam, ba sa haranta muku abin da yake halal kuma su halitta abin da yake haramun? Ma'ana duk wanda zai halitta maka abin da Allah ya haranta maka kuma ka yarda ka bi, to ka bauta masa. Duk wanda ya haramta maka abin da Allah ya halitta maka kuma ka yarda ka amince ka tafi a haka, to ya zan ubangijinka. Ina batar mun fahimta. Wanda zai zo ya ce maka Allah ya ce wannan abu, ka misali a Qur'ani karar zina haramun ci, to sai a samu wanda zai zo ya halitta maka zina ya ce ai ba laihi ba ce, kuma sai kai da kai amfani da da'awarsa, to ya zan ubangijinka. Saboda ni ya halitta maka abin da Allah ya haramta maka. Haka wanda zai zo ya halitta maka, ya haramta maka abin da Allah ya halitta maka kuma ka yarda, to kuma ya zan ubangiji gare ka. Ma'ana ka dauki shi ka bauta masa, Allah ya kare mu. Shine Allah ya ce la ilaha illahu, ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Kalmar la ilaha a Qur'ani, inji malaman sanin Al-Qur'ani suka ce ta zo a hurare 38 cikin Al-Qur'ani mai girma. A huri guda 38 Allah ya mimita la ilaha illahu, aramu guda biyu zaka bamu, na farko da na ƙarshe. Kalmar farko da ta zo cikin Qur'ani ta la ilaha illahu, a Baqara ne Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid,
wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu
illa ilaha illahu ar-rahmanu ar-rahim,
la ilaha illahu ar-rahmanu ar-rahim.
Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid, abin bautarku wanda ya cancanta ku bauta ba, Allah ya ce abin bauta guda ne jama'a. Wanda ya kamata ku bauta wa inji Allah, Allah ya ce ilahun wahid, shine abin bauta guda kacal. Sai ce la ilaha illahu, ba wani abin bauta wanda ya cancanta da gaskiya bauta masa sai shi Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce kuma ar-rahman, shi Allah shi ne wanda yake da tausayi. Allah yana da tausayi jama'a, Allah ar-rahmanu ne, yana da tausaya wa bayunsa. Sannan kuma ar-rahim, ubangiji akwai jinƙai gare sa. Tausayin Allah subhanahu wa ta'ala, baka gane Allah yana da tausayi malam, to sai ka shiga cikin jaraba kaga wani al'amarin wallahi Allah ne kawai ya sai maka shi, ba dan annabi Adam ba. Shi Allah ar-rahmanu ne, to kuma ar-rahim. Kalmar la ilaha illahu ta ƙarshe da zuwa cikin Qur'ani mai girma tana cikin suratul muzammil a ramma. Allah ya ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illahu,
rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illahu wa fattakhidhu wakila.
Allah ya ce rabbul mashriqi wal maghribi, shine ubangiji inda rana take fitowa kuma shine ubangiji inda rana take faduwa, shine wanda ya halicci wannan gabas da yamman da muke gani. Sai Allah ya ce la ilaha illahu, babu wani ubangiji da ya isa ya fitar da rana a gabas in ba Allah bane wallahi, kuma babu wani ubangiji da ya isa ya sanya rana ta fadu a yamma in ba Allah bane. Sai Allah ya ce fattakhidhu wakila, to koriki ubangiji a matsayin majibinci al'amari cikin duk al'amarinka to ka mai da al'amarinka ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ce yuhyi wa yumit shi Allah shi yake rayawa kuma shi Allah shi yake kashewa wannan na daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala wanda yake banta da su sai shi Allah shine sifa ta kashewa da rayawa ba wanda yake iya kashe dan annabi Adam sai Allah ba wanda ya sai raya dan annabi Adam kuma sai wa sai Allah wannan sifa ce da Allah yake banta da shi da ita shi kadaya baya tare ta da kowane makhluki a duniya jama'a mun fahimta duk duniya ba wanda ya sai kashe ka wallahi idan kaga mutun ya kashe mutun to ba shi bane ya kashe sa a'a shi sila ce ta abin nan kinsa amma wanda ke ɗebe rayuwar shi ne Allah subhanahu wata'ala jama'a mun fahimta mutun nawa aka halbe sa da kaltushe kuma ya rayu a duniya mutun nawa ne aka sare sa ya kuma ya rasu a duniya wannan kuma ka san Allah shi ke kashewa wani fa tintube ne zai yi kuma shine ajalin sa wani ruwa ne fa zai sha ya tsaya masa a mukoshi kuma wallahi ya tafi kenan har abada wannan in ba Allah bake ka san wallahi ba zai abun ba zai hankali ba zai dauka ba to shi Allah shine wanda yake rayawa kuma shi Allah shine wanda yake kashewa kuma cikin tarihi na duniya in ba kafirin da aka aika wa annabi Ibrahim ba Namrud to babu wanda ya da'awar kashewa da rayawa a Qur'ani gaba ɗaya kaf ba wani makhluki da taba da'awar cewa shi yana rayawa yana kashewa saboda aiki ne mai girman gaske dan annabi Adam ba zai iya yi ba a ce a raya abu a kashe in ba Allah bane babu wanda iya Allah ya ce alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbi
alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi an ataahu allahul mulk
إذ قال
أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت
قال أنا أحيي وأميت
قال أنا أحيي وأميت
قال إبراهيم
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
الله يتي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أشيبك غوان دي جايا وأن نبي إبراهيم قمنا شأن الله سبحانه وتعالى با شلنا مروض إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يا عند النبي الله النبي إبراهيم يتي مسأو بنجدينا وان دي أهل التاني يحيي ويميت yana kashewa kuma yana rayawa qala sai yace ana uhi wa umit ni ma ai ina kashewa ina rayawa ibnu kathir yace sai yazo yace azo masa da fasoni yaki guda abin nan ɗan kwasa guda biyu sai sanya aka je gidan kwasa aka dauko mutum guda biyu aka zo masa sai kashe guda sai bar guda yace to kaga ni ma na kashe wannan na bar wannan eh shi ma ya kashe ya raya sai annabi ibrahim ya ce masa to bancin wannan akwai abinda Allah yake ubangiji na yana fitar da rana daga gabas to in kai ka isa to ka fitar da ranarka daga yamma zai iya in kai ka isa ka fitar da ranarka daga yamma Allah ce tabuhitan ladhi kafar na fa sai zazzare idanu sai fara kamukan baya da dalili baya iyawa Allah ce wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah baya shirye da mutane adh-dhalimai to Allah ya ce yuhyi wa yumit Allah shi ke rayawa kuma shi Allah shi yake kashewa ko da dan annabi Adam Allah ya tsara masa al'amari shekarunsa a duniya ubangiji ya tsara wa kowane mutum a duniya lokacin da zai yi a duniyan nan in lokacin kuma yayi to wallahi Allah bai jinkirta maka idan lokacin yayi malam wallahi Allah baya kallon galarka Allah baya kallon tarin litafanka Allah baya kallon matsayinka wallahi haka za a yi ka ga mutum shikenan fa a tasha kai malam a tasha sai a ce wallahi dazun nan muna tare da shi sai daga cikin magabata zamanin Banu Isra'il an yi wani mutum mai kudi babban mutum ya tara manyan mutane a gidansa ana cin abinci ana jin dadi sai ga wani mutum ya zo
a cikin tufafi ka ce ka gasta kaga talaka yana zuwa mai gadi sai yana sa shiga mai gadi yace masa ina zuwa yace ya zo ya ga ogani yace yau ogana cikin meeting da manya daka ire-iren ku ya ayyuhal mala'iku ba ayyuhan nasu babu a ciki kai hakuri in ya fito zani baka hanya ka gansa yace masa ni kuma a yanzu nake da bukatar sa yace ai ko ga baya ga duwa a yanzu tun manya ne a gaban sa sai yace masa ka je ka ce masa mala'ikan mutuwa yana sallama da shi mallan zai tsaya jikinsa na karkarwa ya shiga a guje wajen mai gida an taru manyan mutane Allah ta jin dadi sai mai gidan ya hagarare sa lafiya nace maka karka shigo a wannan lokacin muna cikin meeting ne sai yazo a kunnan sai yace fa sallama ake da kai yace kowaye ka je masa banda lokacin sa a yanzu yace in baka da lokacin sa shi ya da naka lokacin yace waye shi yace malikul maut ne sai ga alhajin jikinsa na rawa ya taso a guje lafiya mala'ikan mutuwa a yanzu ce Allah ya turo ni na karɓi rayuwarka ne ce to ayyaka ina buƙatar alfarma daddaga min kafa na sallimi al'umma yace yanzu na fa damar koma gidan ba a bani damar na barka koma ba wallahi to walan yu'akhirallahu nafsan idha ja'a
يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها
الله خبير
الله خبير بما تعملون
الله يقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله بايا جنكر تاورا يوا إذا لوكة تتزو إذا لوكة متور كذا الله يتعرى مكا يي والله سكوان أي الله بايا يتعرى مكا دي بأن نبي الله النبي سليمان kai ka san da ganin annabin Allah ka san ya kai annabi ga annabtaka Allah ya basa ga kudi Allah ya basa kuma ga mulki Allah ya basa Allah ya hada wa annabi Sulaiman abinda ba kowane mutum ba Allah ya hada masa a duniya yana cikin mutanen da suka yi mulkin duniya mulki da ake cewa mulki a rayuwa amma mallan dan Allah ya nuna kudurar ikon sa annabi Sulaiman fa aljannu ya tara aljannu ya tara ya sanya su aiki ana cikin hidima ya zo da sandarsa ta mulki ya kaba yana tsaye sai Allah ya turo malakul mut aka zare rayuwarsa annabi Sulaiman ya mutu basu ma su mutu ba ga aljannu suna ta aiki ana gumurzu in aka kalla ga annabi Sulaiman tsaye su ce ah yau fa ya kamata a ce uga yaji ya zauna ba kuma ga shi tsaye su tiri basu san annabi Sulaiman an riga an kare da shi ba Allah ce ma dallahum ala mautihi la dabbatu an taqul min sa'ata basu gane cewa annabi Sulaiman ya mutu ba haka suka ta wahala suna aiki Allah ce kai fa da aljannu sun san gaibi to malabi su fil azabil muhim irin kunar azaba da annabi Sulaiman su wallahi basu na cikin ta ba to abun da nake so jama'a mu gano shi lokacin da Allah ya kaddara maka kai a duniya ko wallahi in yi Allah ba zai jinkirta maka ba shi Allah shi ke rayawa kuma haka za a wayi gari wata ran duka Allah ya tayar da mu sai Allah ce rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin kuma shine ubangijinku wanda ya halice ku kuma ubangijin mutanen farko kakanninku da Allah ya yi a baya to duk wata halitta da kaga an yi ta a baya Allah shi ne majibincin lamarin ta Allah ya samu dace sai Allah ya ce aya ta gaba
bal hum fi shakkin yal'abun
Allah ya ce bal hum fi shakkin yal'abun Allah ya ce bal ba haka ba su dai kafirai mushrikan maka fi shakkin suna cikin kwankwanto game da abinda suke bayyanarwa na imani ya sha bamban da abin da ke zuciyarsu ba su da yaƙinin cewa ba wannan sama cewa Allah shi ne ya halice su kasan Allah ya sha bai wa manzon Allah labari cewa idan ka tambaye su man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah suke maka Allah ne amma suna faɗa ne wannan a baki a zuci fa Allah ce shakku suke da shi suna kwankwanto game sha'anin Allah subhanahu wataala sai Allah ce kuma yal'abuna suna cikin wasa sun dimance wannan abun ya sa sun manta manufa da Allah ya halice su don ita wace manufa ce su bauta wa Allah Allah ce bal hum fi shakkin yal'abun suna cikin shakku ba sa da ilimi game da sha'anin Allah subhanahu wataala kuma ba sa da yaqini 100 sama 100 cewa fa su halitta ce ta Allah subhanahu wataala sai Allah ce kuma yal'abuna suna cikin wasani da kuma gafala da son rayuwa kasan ba kowa bane yake jure wasa a duniya sai wanda bai gano girman Allah subhanahu wataala ba. Idan kaga mutun ya doki duniya gurin wasa, to malam har yanzu bai gano waye Allah ba. In ka gano wa ake cewa Allah da gaske, to wallahi baka da sauran lokacin wasa a duniya, kai ka san abin da yake jiranka. Shi yasa Allah ya ce ma khalaqana as-samawati wal ardu ma bainahuma batila. Ba dan wasa ba Allah ya sama da kasa, har mutun ya ware lokaci malam mutun ya fitar da kudin sai je kallon wasanni, ko ya je kallon wasa fa malam kudin ka zaka fitar, kudin aljihunsa zai fitar ya je kai wasa. Wani fa a'a wasan zai turo a wayarsa yana yi kawai, gane yake wayar rage lokaci yake yi. Malam ba mu zo fa duniya dan wasa ba, ba mu zo duniya ba dan mu yi wasa. Allah ya datar da mu, sai Allah ya ce ayata gaba,
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.
التي فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين التي يا النبي الله النبي محمد فارتقب كجرا رانر دا الله زي وإنن كافرا عذابا وشي عذابا شي يوم تأتي السماء بدخال مبين رانر دا سما ذات زود دا وني وطن حياكي من دمبين وبيناني. مالما تفسيري سنك سكشي بيوكم فسر ونن آية بأكي نهي دا دخال أونن آية دا الله تي فارتقب kajira rana da sama za ta zo tana hayaki, kuma hayakin bayyananne. Zance na fari nan malamai shine Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wa arda yace Quraishawa sun ƙaryata manzon Allah, sun saba ma annabin Allah, sannan kuma suka ci gaba suka doge game da kafircin su, suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. To sai manzon Allah ya roki Allah da Allah ya dandana musu bone, Allah ya azabtar da su irin yadda Allah ya azabtar da mutanen annabi Yusuf da fari. Sai aka wayi gari, malam ga fari an yi shuka ta kama, kuma shukar sai ta lalace ba ruwa, Allah ya matse ruwansa, abincin kuma Allah ya hana ya fito. Har aka wayi gari malam yu abincin da aka tanada ya kare a Makka, abincin da ke da kwai ya kare. Aka shiga halin haulaki, rayuwa ta tsananta, har aka wayi gari saboda tsananin yuwa da suke fama da shi. Idan mutum ya dan kansa sama sai yana ganin kamar hayaki yana gittawa a kansa, yana ganin hazo kamar mutum ne ya suma. Idan mutum ugumiya alaihi, in mutum ya tsaye suma sai ga yana ganin wani hazo ko, to sai gashi suna ganin hayaki yana wucewa a kansu saboda tsananin yuwa da kuma rishin gani da suke yi da shi. Sai suka zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, suka roki Allah, suka roki manzon Allah da ya roka musu Allah akan cewa Allah ya rike ya fitar da su daga wannan halin. To kuma sai annabi sallallahu alaihi ya yi musu addu'a, kuma Allah ya karbi addu'a. Shine al-Imam al-Bukhari fitar da hadisi mai lamba na 4821, Imam Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba 2789. Hadisin Abdullahi dan Mas'ud har yau kenan yace inna Quraishan lamma ghalabu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da Quraishawa suka galabaci suka tsanantawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, su kuma suka saba mu umarnin manzon Allah, kala sai annabin Allah yace Allahumma inni alaihim bi sab'in ka sab'i Yusuf alaihi salatu wassalam, ya Allah ka taimake ni akan su, ka jarrabe su da fari da kuma rishin abinci tsawon shekara 7 irin yadda ka jarrabi mutanen annabin Allah annabi Yusuf. Malam nan take sai Allah ya karbi addu'ar manzon Allah, sai ga fari ya kama su shekara ta zo birkice. Aka wayi gari malam sun kuma cin ƙashi dabbar da ta mutu a daji, sai a je a ɗauko ƙashinta, wannan ƙashin shi za a zo a dafa a ci. Duk inda aka ga wani abu matacce shi ake ci, saboda rayuwar ta kai rayuwa, wahalar ta kai wahala. Har aka wayi gari mutum yana ganin duhu a saman kansa, sai suka zo wajen manzo suka ce rabbana shifa anna la azab, ya Allah kai kuranye mana wannan azaba, annabin Allah ka roka mana Allah da ya cire mana wannan azaba, inna mu'minuna tabbas mu za mu imani da Allah subhanahu wa ta'ala. To sahabbar suke kewaye da manzon Allah suke ce manzon Allah ya rasulullah idan ka roki Allah subhanahu wa ta'ala ya dage musu wannan azabar fa za su dawo, domin wanda ya saba da kafirci Bahaushe ce tukuyar ta saba ƙari duk inda aka ta sai ta yi, tunda suka saba yi wannan ko to ba za su rabu da shi ba. Haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi wa sallam ya roki Allah kuma Allah ya tire musu wannan takunkumin, sai kuma ga su suka dawo cikin wannan yanayin na kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala. Zance na biyu na malamai da Allah ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin, suka ce shine wannan adukhan wani hayaki ne za a yi a ƙarshen duniya, wani hayaki ne za a yi da zai zo ƙarshen duniya wanda yana cikin alamun tashin alkiyama, wanda al-Imam Muslim ya fitar da hadisi mai lamba 2901 hadisin Khuzaifa dan Usayd al-Ghaffari radiyallahu an yace wata rana ittala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam alaina, muna zaune a masallacin manzon Allah muna fira, ka san fa sahabban annabi idan suka zauna a fira su ta ci gaba ce, fira mai amfani suke yi, to sun zauna suna fira sai ga manzon Allah ya zo gun su sallallahu alaihi wa sallam cewa ma za ku zakarun, me kuke tattaunawa akai, wace fira ce ake nima a sanya ne cikin zancen? Sai suka ce manzon Allah sallam nazkuru sa'a, ya manzon Allah mun tuna alkiyama ne, ka ji sahabbai fa da ƙarfin imani mu yanzu kowa tunanin tukuyar gidansa yake yi ta hauko ba ta hau ba, su sahabbai alkiyama suke tunani, suka ce nazkuru sa'a muna tunanin alkiyama ne, ya za ta kasance a ce ga mun zo alkiyaman nan fa? Sai manzon Allah yake cewa da su sallallahu alaihi wa sallam innaha lan taquma sa'a hatta taruna qablaha 10 ayatin, yace ku sani ba za a yi tashin alkiyama ba sai kun ga wasu alamomi guda 10, alkiyama ba za ta tsaye ba inji manzon Allah sai abu guda 10 sun bayyana a duniya. Fa zakara ad-dukhan, sai manzon Allah ce daga cikin abin da zai faru ugansa shine hayaki zai zo ya mamaye duniya, wanda cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ke cewa za a zo wannan hayakin har ta kai kafirai kawunansu suna kuna suna kamawa da wuta saboda wannan hayakin. Allah ya kare mu, yace wa dajjal da kuma dajjal, za a zo wani hayaki ya zo ya keta samaniya da duk wanda ya kasa zai ga wannan hayakin dai kenan ko? Nabi yace wa dajjal da dajjal, dajjal wata halitta ce da za ta zo ƙarshen zamani, annabin Allah yace yana da wuta yana da aljanna, shi wannan dajjal kin yana da wuta yana da aljanna kuma shina kashewa kuma yana rayawa, zai zo da mutum gaban kabarin babansa ya ce ma wanda ke cikin kabarin taso, sai mutumin ya taso sai kuma ya tambaye sa wane ne ni, sai ya ce masa shine Ubangiji. Shi yasa manzon Allah yake cewa ba wani annabi da Allah ya aiko a duniya face sai da ya gargaɗe al'umma sa game da dajjal, duk wani annabi da ya zo a duniya sai ya wa jama'arsa wa'azi ku kiyaye dajjal, Allah ya kare mu da shi. Annabin Allah ya ce wa dabba da kuma wata dabba, dabbatul ardi, wannan wasu suka ce taguwar mutanen annabi Salih ce ta buye cikin dutsi za ta fito, kusan lokacin da suka zo soke taguwar annabi Salih tana da iya, to wannan iyar sai ta guda shiga cikin dutsi, to daga cikin alamun tashin kiyama za ta fito. Sai annabi Allah ya ce wa tulu'ush shamsi min maghribiha, kuma rana za ta fito daga yamma, kai ka san in rana ta fito daga yamma to magana ta baci. Annabin Allah ya ce wa nuzul Isa ibn Maryam, da kuma sabkar annabin Allah annabi Isa ibn Maryam zai sabko a duniya ya yaƙi waɗannan masu cewa shi Allah ne kiristoci, annabin Allah annabi Isa zai yaƙe su, kuma in ya dawo zai bi da'awar annabin Allah annabi Muhammad ne, in ya dawo shi na cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai manzon Allah ce wa ya'juju wa ma'juju wa ya'juju wa ma'juju, kuma ba za a yi tashin kiyama ba sai ya'juju da ma'juju sun bayyana. malam ya ajuz da ma'ajuz wata halitta ce da Allah yayi ga sauri kuma gaci ga saurin tsiya sannan kuma gaci kuma ga su ingajajjiru ga su daga jarta ga saurin tafiya sannan kuma ga gasha za su zo su ga duk inda suka ga ruwa za su shanye sai mu zaki tawo talasu kusuf kuma za a yi kisba guda bakwai za a yi kisba guda bakwai yace hasfun fil mashriqi za a yi kisba a gabas wa hasfun fil bil maghrib kuma za a yi kisba a binnan a makoyar rana sai ce kuma wa hasfun bi jazatil arab kuma laraba su ma za a shiga cikin tashin hankali sai ce wa akhiru zalika karshen al'amarin da zai bayyana na karshe inji manzon Allah yace narun takhruju min al-yamani wata wuta ce wata gobara za ta taso daga kasar Yaman inji manzon Allah kasar Yaman wata gobara za ta taso taturudu an-nasa ila mahsharihim za ta kori mutane zuwa ga inda za a yi tashi al-qiyama to kaga wa'annan suka ce ad-dukhanikin nan shine abin da Allah yace fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin Mustafa al-Adawi wanda rubuta at-tashil li ta'wil at-tanzil yake cewa duka wa'annan dukhanikin guda biyu sun faru za su faru wacce wancan na farko na zamanin manzon Allah ya faru kuma daga ƙarshen duniya za a samu wannan za a samu wannan duhun wannan hayakin a ƙarshen duniya sai Allah ya ce yaghshan nasa hadha adabun alim wasu kace a'a wannan dukhanikin da Allah yake faɗa to a ranar tashin kiyama ne kafirai kafin su je jahannama to za su dinga ganin wani hayakin da zai kona musu kwakwalwa to sai Allah ya ce yaghshan nasa wasu kace a'a wannan dukhanikin kuma yawmul fatahi ne zai faru rada aka yi fatuhu makka amma almuhim wannan zancen guda biyu na farko su ne su mafi shahara gun malaman tafsiri to Allah ya ce yaghshan nasa hadha adabun wannan duhun wai wannan wannan hayakin zai lullube mutane wani mutane kafiri ake nihi sai Allah ya ce hadha adabun alim wannan azaba ce mai radadi azaba ce mai zafi Allah ya kare mu su suka ce rabbana kashif anna anna al'azaba ya ubangiji muna neman tsarinka ya Allah ikshif anna al'azaba Allah ka kuranye muna wannan azaba wannan ayar duk da kafare suka faɗi wannan maganar amma sun fi wasu musulman yanzu hankali da Allah ya jarrabe su da hayaki sai suka roki Allah subhanahu wa ta'ala suka ce rabbana kashif anna al'azaba ya Allah muna neman ka ka kuranye muna wannan azabar malai suka ce ashe abinda ayar take karantarwa duk wata damuwa a duniya babu mai kuranye ta sai Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta duk wani hali na kunci da damuwa da takaici da bakin ciki wallahi in ba Allah bane ba wanda zai iya maka amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a ubangiji shine wanda yake karba ma al-muttar wanda ke cikin yanayi na damuwa duk wanda ke cikin halin damuwa da kunci wallahi Allah yana karba masa idan ka shiga cikin damuwa ka mai da al'amarinka da Allah kuma da yaqini wallahi Allah yana karba mala ka gwada shi fa Allah bai so ka ce ka gwada shi a'a ka samu yaqini 100 saman 100 cewa Allah yana karba wa an kare yaqini Allah yake da bukata yaqini Allah yayi maka zai yi kawai ka wuce wurin amma kana shakku wala Allah an yi ko kuma za a yi ba ko kuma aka mu ji addu'a ga wallahi dai malam mun ta roƙon Allah dai har yanzu to irin wa'annan mutanen Allah baya karba musu duk wanda zai addu'a yace kai mun ta yi har yanzu dai ba to Allah baya karba masa abinda addu'a take da bukata shine Allah yana bukatar lallashi daga cikin abinda zaka wa Allah na lallashi inji malamai shine ka dinga ambaton kalmar rabb ba wani annabi Allah da ya zo a duniya da in yi addu'a sai ya sanya kalmar rabb duk wani annabi da zai roki Allah to yana amfani da kalmar ar-rabb ubangiji ai al-ma'bud al-mustahiq lil-ibada wanda ya cancanta abota masa shi ya sanya annabi Ibrahim lokacin da ya kawo iyalinsa a kasar Makka a lokacin da ke daji da ya juya ya tafi yasa yace rabbi inni askantu min dhurriyyati biwajin ghayra dhi zar'i inda baitikal muharram ya Allah ni na zauna da zuriya ta kaga kalmar rabbu yayi amfani da ita lokacin da suka gina dakin Ka'aba suna gina su roƙala kice rabbana ya ubangijinmu to kalmar rabbana in zaka yi addu'a kake wasa da ita shi yasa Allah ya tattare alkhairi duniya da alkiyama ya sanya cikin rabbana ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar duk wani alkhairi da mutun yake nema in ji malamai to wannan addu'ar ta hade ta bude kuma da kalmar rabbana ne to daga cikin abin da Allah ya karba musu kafirin su roki Allah da rabbana suka ce rabbana kashif 'anna al'azaba ya Allah ka kuranye mana wannan damuwar ya Allah ka cire mana wannan azabar wannan jarabawar ashe abin da ake karantar da mu daga lokacin da ka shiga cikin jarabawa ta rayuwa to idan ka kukanka zuwa ga Allah Allah yana karba maka ba wani mutum wanda Allah yace ba zai karbi addu'ar sa ba mutum guda uku ne kadai in suka yi addu'a Allah baya karba mutum na fari mai cin haram duk wanda yake cin haram in yi addu'a Allah baya karba in dai zaka ci haramun ka roki Allah to Allah baya karbar addu'ar wanda yake cin haramun abu na biyu mutum ya gaugawa wajen addu'a shi ne mutum ya ce ni jiya na yi shekaran jiya na tun ba nake ta roƙon Allah ne ɗan kasiya ne har yanzu ne ko kike ban samu ba ba yadda za a yi Allah ya karɓa maka shi ba a san ya Allah tilas ba a san ya Allah dole shi Allah fa'alun ne lima yurid abin da ya ga dama yake aiwatarwa sannan kuma mutum na uku wanda Allah bai karɓa masa shi ne wanda yake yanke zumunta in har mutum baya sayar da zumunta to ko ya addu'a Allah baya karɓa Allah ya gafarta mana suka ce inna mu'minuna mun yi imani ga Allah subhanahu wa ta'ala mana mun gaskata Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana nan ya kamata mu kwana sai kuma gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara abinda muka faɗa ya zama gaskiya Allah ya bamu najasa kurakuri Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah ya karɓa mana wannan ibadar da muke yi wannan ramadanin da muke cikinsa Allah ya ƙara mana albarka a ciki Allah ya bamu ikon yin ayyukan alkhairi a ciki Allah ya arzuta mu da ikhlasi cikin watan ramadana Allah kaka sa mu yi ramadanin mu a banza Allah ka sanya mun yi ne dan kai kuma Allah ka bamu lada Allah ka bamu lada Allah ka gafarta mana kurakuran ya Allah muna da buƙatoci na alkhairi kala kala kuma ya Allah ba mu iya biya mana buƙatun mu sai kai Allah Allah muna tawassali da wannan ibadar da muke cikin wannan wata Allah kai kace a ruye kake kana karba wa Allah karba muna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.